الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 24 ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1445 wanda yake daidai da 3 ga watan April shekara ta 2024 miladiya. Insha Allah zamu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma a suratul Maida. Zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Maida aya ta 112 fadin Allah subhanahu wa ta'ala with qala al hawariyuna
ya isa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim id qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى ينأتي قبل جاي عمان قصة واتو النبي عيسى عليه السلام لجماعة لإرن tambayoyi wanda muka yi bayani wato tambayoyi na kokari na kama da kurewa ko da yake waɗannan mu'minai shi yasa malamai da yawa sun kora tambayan su a matsayin ya zama tambaya ce ta kurewa suke cewa su waɗannan hawariyon din suka ce ma annabi Isa dan Maryama alaihi salam ko ubangijinka zai iya ya sauke mana kabaki daga sama annabi Isa alaihi salam yace ku ji tsoron Allah in kun kasance mu'minai wato jiya muna maganar Maryama a cikin abin da nake faɗi nayi kuskuren cewa faɗin Maryam na suratu Maryam shine na ƙarshe ina nufin na ƙarshe a cikin suratu Maryam to amma duk da haka sai ya zama dama ce ta mu ci gaba da bayanin wannan nukta din wato ita wannan zalika Isa ibn Maryama qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ita ce ta ƙarshe a cikin wannan sura amma ta ƙarshe a cikin alqur'ani gaba ɗaya tana suratul tahrim wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha ita ma tana kunshe da wasu sirrori domin ita suratul tahrim ita ce sura ta 66 idan ka cire adadin wurud din sunan maryam a cikin suratul tahrim wato ka cire surori 34 za ta dawo da kai suratul sajada har yanzu mun ƙara dawowa matsalan sujada din sura ta 32 alqur'ani sannan wannan wa maryam ibnata imran din kuma tana tattare da wani sirrin adadin wanda yafi ma na 34 ban mamaki wanda ya ta'allaka da ita sayyidatuna maryam aya ta farko da aka fara ambatan maryam a cikin alqur'ani ita ce ayan bakara ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آية كرشي إتتي ومريم ابنة إمران مثلا ونا الإجاز العدد سكتي إذن ككلي ونا آية كفرقو دي كافي مريم دي تكفرقو آية زوا مريم دي za ka sami kalmomi 19 daidai haka ita ma wa Maryam ibnata Imran daga wa Maryama din abin da ya biyo bayanta za ka sami kalmomi 19 daidai to saboda adadin 19 ma yana da alaka mai ƙarfi da sayyidatuna Maryam adadin 19 mun sani shine adadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a sura ta 2 a sauka alqur'ani ko alaiha 19 sai kuma Allah ya ce kula wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فمني علاقا أددنسو da karawa da sanya waɗanda aka baiwa littafi su yakini me alaƙan adadin 19 da sanya waɗanda aka baiwa littafi su yakini to sai ka koma ka bincika menene sirrin 19 a cikin alqur'ani sai ka nemi wace sura ce sura ta 19 aka samu suratu maryam ita ce sura ta 19 ita ce sura ta 19 daga aya ta farko da aka ambaci Maryam a cikin ta zuwa aya ta ƙarshe da aka ambaci Maryam a cikin sura aya ta farko wa zukun fiki tabi Maryama idin tabadat min aliha makanan sharqiyya ko aya ta ƙarshe dalika Isa ibn Maryama kamar yanda muka faɗa qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ayoyi 19 ne suma 19 har yanzu to zamu sauka mu koma suratul alaq dan zamu dauko wata kaida da za ta dawo da mu suratul maryam in ka koma suratul alaq suran ta fara sauka alqurani zaka samu ita ma ayoyin ta gaba daya 19 ne 19 ne ita ta fara sauka a kalmomin sura kalmomi a cikin sura guda 76 ne guda 76 76 shine 19 sau 4 19 sau 4 ina fata mun fahimta da kyau haruffa a cikin sura haruffan sura guda 285 ne haruffa 285 285 shi ma shine 19 sau 15 19 sau 15 idan ka hada adadin haruffan da adadin kalmomin 285 da 76 zai baka a 76 ko 86 19 sau 4 86 ko zai baka 361 361 ina fatan mun fahimta 361 shine 19 sau 19 19 sau 19 shine daidai adadin haruffan daga farkon suratul muddathir zuwa alaiha kafin 19 din zuwa alif din alaiha din daidai adadin haruffan ta 361 wato 19 sau 19 ina fatan mun fahimta da kyau idan ka koma suratul maryam ka bincika adadin kalmomin sura zai baka 19 sau 19 sau 3 daidai wato 1,083 19 sau 19 sau 3 ina fatan mun fahimta haruffan sura zai baka adadin surorin alqur'ani 114 sau adadin samuwar sunan maryam a cikin alqur'ani 34 shine 3,876 to haka dai 19 shi ma yanda wancan 34 yake da alaka da sunan maryamu a cikin alqur'ani to haka 19 shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbata shi da sunan maryam to in ka koma suratul maryam ka bincika tajalliyat din 19 to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyastaqina alladhina utul kitaba su waɗannan yahudawan da suke inkari suna faɗin mummunan magana akan sayyidatuna maryam alayhi assalam to su dawo cikin alqur'ani su lalibi asrar din da ke kunshe da wannan 34 din da wancan 19 sai su gane cewan lamarin daga wajen Allah ne dan kamar yadda kullum muke faɗi waɗannan abubuwan ana faɗin su ba a ainihin su ba karatu bane lissafi ne, amma suna taimakawa don ƙarin imanin mai imani. Wa yazdadu alladhina amanu
imana,
imana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa. A nan aka ce alhawariyun suka ce ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, shin ubangijinka zai iya saukar mana? Malamai sun ta maganganu a nan wajen, saboda dai hawariyun musulmai ne, musulmai kuma ba za su ce shin ubangiji zai iya ba, sai shakkan kudrar ubangiji, ko mu'minai ne su. To da haka sai malamai suka yi ta magana, shin yastati'u din nan menene ma'anan shi? Wasu ka ce yastati'u yana da ma'anan yastajibu, shin ubangiji zai amsa in ka roƙe shi, shin ubangiji zai amsa maka? Ba suna nufin zai iya ba, iyawa kan duk mu'mini ya san ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya ba. An yunzila alaina ma'idatan minas sama, shin ubangiji zai amsa? Nana Aisha ta ce ai gaba ɗaya ma wannan kira'an ba daidai bane. Tace ai daidan karatu shine hal tastati'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i, hal tastati'u rabbaka, wato an share wani sashin jumla ne, kaman a ce hal tastati'u an tad'uwa rabbaka an yunzila alaina, sai aka ce hal tastati'u rabbaka. Wancan 76 ne ba 86 ba, kamar yadda nace da farko. Hal tastati'u rabbaka, shin zaka iya roƙon ubangijinka ya saukar mana da ma'ida? Ba hal yastati'u rabbuka, kamar yadda mafi yawan kuma kaman ɗaya daga cikin qurra ina zaton Kisa'i ya karanta a haka din. Wannan zai kai mu zuwa ga wata mas'ala mai faɗi, amma dai ba wajen buɗe ta bane, mas'alan ƙira'a da abin da siyaki ya bayar da shi, wanda Abubakar ibn Mitsam da wasu suka tafi a kan shi, sanannen magana ne. Babban malami Al-Tahir ibn Ashur ya yi magana mai tsawo a kan wannan matsalan a cikin muqaddimansa ta tara a cikin tafsirin Sana'at Tahrir watan wey. To amma dai ƙira'a mutawatira ko a ce wanda ta fi shahara ita ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina, illa malamai duka sun yi ta'wilin wannan, domin wasu suka ce ai su hawariyun sun yi hikayar abin da wasu suka faɗa musu ne, sun zo wucewa ne suka sami mutanen wato Annabi Isa ɗin wanda suke masu imaninsu bai kai matakin da ake nema ba, su ne suka tambaya suka ce ko ubangiji zai iya. To su kuma hawariyun sai suka zo suka yi wa Annabi Isa hikayar abin da waɗancan mutanen suka faɗa, suka ce waɗancan mutanen sun ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, shin ubangijinka zai iya ya sauko mana da ma'ida daga sama na abinci, kaɓaki na abinci? Wato ba a cewa abinci ma'ida sai idan abin da aka ɗauko mai ƙafafu ne, kamar dining table haka, amma idan ba mai ƙafafu ba ne ana kiran shi sufra, wato abin da yake kamar babban tire kenan wanda bai da ƙafafu. To suna nufin irin wannan wanda yake mai ƙafafu ɗin, wato babbar ma'ida ta abinci. Qala taqullaha in kuntum mu'minin, Annabi Isa ya ce ku ji tsoron Allah mana, akwai abin da tsoron Allah bai samarwa ne? Ai wanda ya ji tsoron Allah ba abin da ba zai samu ba. Ga yace mun karanta laysa alal ladina amanu wa amilus saliyati junahun fi ma qaimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus saliyati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muslimin. To idan kun haddaka matsamul imani, idan kun haddaka matsamul imani in kuntum mu'minina, watan kun wuce mun dai bayanin yadda makaman suke a baya ko, idan kun wuce makamin na farko kuna kan makamin na biyu, to ku ƙara jin tsoron Allah don ku kai makamul ihsani, sai ku sami duk abin da kuke nema, saboda hawa makamul ihsani. Ittaqullaha in kuntum mu'minin, matukan kun kai makamin imani to ku ƙara tsoron Allah don ya hau da ku zuwa makamul ihsani, sai ku sami abubuwan da kuke so, ko akalla ku sami natsuwan zuciya da cikakken imanin cewa Allah mai iko ne a yin komai, ku sami irin wannan ilimin na yaqini. Bayan da kuna da ilimin na wato yarda, sai ku sami ilimin na shuhudi kamar yanda za mu gani a baya. Na
قالوا نريد أن نأكل منا وطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين.
قالوا نريد أن نأكل منها وطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Muna so mu ci daga ciki. Watatma inna kulubuna, kuma zukatanmu su natsu, su sami natsuwa. Wa na'lama an qad sadaqtana, kuma mu tabbatar da cewa lallai ka gaya mana gaskiya. wa nakuna alaiha min ash-shahidin, kuma mu kasance daga cikin masu imanin shuhudi, wato mu wuce imani irin na ji, mu zama muna da imani irin na gani. Wato anan sun lissafo dalilan su guda hudu, amma saboda raunin himman su sai suka fara da mafi raunin dalili, domin dan adam kullun zai yi magana, yana magana da abin da ke cikin zuciyar shi. Saboda haka da za su yi magana, maimakon su fara da shuhudi din, wanda yake daɗin shuhudi ya fi kowane daɗi, kuma yana mancar da kowane daɗi, amma sai suka fara da ci, sai suka ce nuridu anna akula minha, muna son mu ci daga ciki. Saboda wasu ka ce saboda yunwa ya riga ya galabaice su, wasu ka ce saboda dai suna nan mukhladuna ila al-ardi, saboda makamin su ne har yanzu suna makamin kafafa. Wa tatma inna qulubuhum, kuma zukatan mu su sami natsuwa irin wancan wanda Annabi Ibrahim ya roka, amma shi kaga bai ce wa akuna min ash-shahidin ba. So da shi dama min ash-shahidin, saboda haka Allah ma subhanahu wataala bai yace arini kaifa tuhil mauta, sai Allah ya ce awalam tu'mi, wato bakai imani irin wannan imani na shuhudi bane. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, saboda komin makamin mutum a sanin Allah, komin makamin mutum a kusanci da Allah, to baya wadatuwa daga bukatan itmi'inani, baya wadatuwa daga bukata zuwa natsuwan zuciya. Watatma inna qulubuna din nan, natsuwan zuciya bawa ba zai wadatu daga shi ba. Dan haka Annabi Ibrahim alayhi salam shi ma ya nemi wannan itmi'inani, amma su anan sun ambaci itmi'inan din amma a cikin siyaki. Farkon abin da suka nema shine dai su samu su ci. Wa na'lama an qad sadaqta, kuma muna son mu tabbatar cewa da gaske abinda ka faɗa mana na alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala, in muka bi shi zai ba mu kaza, in muka yi kaza zai mana kaza, mu tabbatar da wannan maganar naka cewa gaskiya ne, Allah subhanahu wa ta'ala zai mana waɗannan abubuwan idan muka bi. Malamai sun ce a cikin al-mawrud na nasara, wato littafan krista, babu kissan cewa a cikin littafansu injila, saboda kamar yadda ka sani injila littafi ne da aka zo aka rubuta shi daga baya, amma dai a cikin mawruf, a cikin iliminsu, babu kissan sauko da ma'ida daga sama. Amma abinda nake so mu sani da farko shine Al-Qur'ani shine masdari mafi inganci na kowane abu, kowace kissa. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kawuninsu, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka shi kai ba kai bane, kai wane ne, zai yarda shi wane ne, ko? Ina yawan ba mu kissan mutumin da duk da hadisin bai inganta ba, amma ma'anar shi ya inganta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira da sunan mace, sai ya fara laluba jikinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasa nake yi duk mutumin ya rudi. Yace wasa ake maka. Yace ai ra Rasulullahi da ka kira ni da sunan mace sai na fara tunanin ko Allah ya canza halitta na ya maida ni mace ne. Saboda matsayinka da na sani a wajen Allah subhanahu wataala. Idan ka ce abu hakan ne to kafirai ma waɗanda ba musulmai ba sun yadda idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune lafiya ba wanda ya ga abokan gaba ba wanda ya ga mayaka ba garin da ya ba su labari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ga runduna nan ta zo tana bayan dutse gabda ku ta san ba inda za a yi runduna ta iso har ta zo bakin gari ba wanda ya ganta cikin mutanen gari ko masu fita tafiya ko irin bari da ake aika ko a'a mutanen garuruwa da suka hulafa abokai na wannan garin da in za a biyo a zo za su bada labari ce ka mun ga korunduna ya nufo ko ta nufo garinku ko to amma suka ce inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba a sami wannan ba zai ce masa ga runduna nan a bayan garinsu to za su yadda da shi kafirai ma bakin nan to balle kuma mu'mine wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala saboda haka wannan wato yarda ne na bashariya sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na wani dan wani sun san shi mai gaskiya ne mai amana ne sun san in ya faɗi magana maganar la ya takhallaf saboda haka inda zai ce musu ko menene za su yarda za su gaskata qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin wato mu zama mun daga cikin mukamin mu daga makamin da muke na cewa sai dai ka ba mu labari mu ma mu zama mun kai makamin shuhudi din mun kai makamin yaqini na shuhudi mun san kuma kamar yadda nayi ta fada makamin shuhudi shine makami mafi daukaka a cikin makamin sanin Allah subhanahu wataala bawa ya zama yana da karfin yaqinin da yana shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyinsa da sifofinsa a cikin dukkan zarratul wujud wato baya kallon waɗannan samammun abubuwan yana kallon tasrifin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin komai da komai na'am
qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'ida مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين النبي عيسى عليه السلام yace ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukar mana da wannan ma'ida din daga sama takunu lana idan wanda ranan saukan zai zama mana idi ga na farkon mu da na ƙarshen mu kuma ta zama mana aya daga wajenka kuma ka azurta mu kai ne mafi alkhairin masu azurtawa annabi isa alaihi salam bayan ya ce musu ji tsoron Allah in sun kasance mu'minai ba sai sun nemi ayoyi ba Allah subhanahu wataala in suka ji tsoron Allah zai ɗaukaka makamin su zuwa makamin da suke so har wato makamin shuhudi da suke nema ko makamin yaqini din da suke nema Allah subhanahu wataala zai kai su da suka matsa akan suna so wasu malamai sun tafi akan cewa ba a saukar da ma'idan nan ba ba a saukar ba kamar Mujahid da Hassan sun tafi akan ba a saukar saboda Allah subhanahu wataala da ya tsoratar da su sai suka ce a bari ba sai an saukar ba amma dai wasu kuma malamai mafi yawa jamhur sun tafi akan cewa an saukar din annabi Isa alaihi salam ya ce ya Allah ka saukar mana da ma'ida wacce za ta zama mana eid wato eid din saboda ranan da ka bayyana ayar ka ga mu'minai da fasikai da madaukaka da kaskantattu da musulmai da kafirai randa ka bayyana wannan ayan naka ya zama mana ranan idi ranan murna ranan biki kaga shi annabi isa alaihi salam ba sun roki abinci nuridu an nakula minha shi kuma saboda yana da wato makami madaukaki cikin sanin Allah ya san ba abinci ake nema ba arziki ake nema arziki ake nema sai ya ce warzuqna wa anta khairur raziqin na arziki ake nema ina fatan mun fahimta bawa zai iya cin abinci ya zama masa cuta amma idan ya zama arziki ne ba zai zama cuta gare shi ba kuma wannan yana cikin abin da yake damun mutane da dama wajen roƙon Allah subhanahu wataala muna yawan fada cewa da yawan mutane suna ruduwa da bayarwa na ijab ba su kallon bayarwa na salbu wato Allah subhanahu wataala zai baka gida ya baka kuɗi ya baka abinci ya baka duk abin da za a baka wannan bayarwa ne amma Allah subhanahu wataala ya dauke maka damuwan da in ka shiga gidan zaka kwanta ka huta ya dauke maka damuwan da ba za ka shiga gidan kuma ka dauki bindiga kana leke ta window ba shi kuma wannan arziki ne na hanawa wato Allah ya hana maka damuwa ya dauke maka damuwan da tunanin masu bashi ma da matsaloli da sauransu ba zai hana ka bacci ba shi ma wannan arziki ne mai zaman kansa ya baka abinci ya dauke maka cuta daga cikin abincin ya dauke maka cuta ya zama in ka ci abincin abincin ya zama lafiya ya zama ni'ima gare ka shi ma wannan wani arziki ne daga Allah subhanahu wataala to Allah yana da ni'imoma kala kala kuma daga cikin daqa'iqu ni'amillah wato ni'imomin Allah masu dukka a cikin ina nufin ni'amul rububiyya ba shakka ni'imomin Allah na rububiyya galiban duk abin da yafi amfani ga dan adam na abinci to shine abin da kowa zai iya samu shine abin da kowa kowane dan adam zai iya samun wannan abin duk abin da sai wani da wani suke iya kaiwa gare shi to amfaninsa ga dan adam yana rabuwa ne gurgudan yanda ya zama wanda za su iya samun shi sun yi karanci haka kuma a cikin abinci ɗayan ma in ka same shi duk abin da yafi rashin dadi a cikinsa galiban to shi yasa amfani duk lokacin da dadi ke karuwa duk lokacin da amfani ke raguwa saboda Allah subhanahu wataala yana balancing cikin ni'imomi da yake yi wa bayi gurgurda yanda abu mai dadi yake karuwa in ka dauki lemu gurgurda yanda kake kara shiga cikin shi zuwa wajen abin da yafi dadi gurgurda yanda amfani yake raguwa ko masara da dawa ba mun faɗa ba kwanan nan anan ko wajen karatun mu ba ne idan ka cire bawon bayan shine amfani kana cire shi kana rage masa amfani ne ko to haka Allah subhanahu wataala yake raba ni'imominsa ga bayi dan haka su basu san wannan ka'idar ta arziki ba Allah subhanahu wataala ya baka arziki ba dole ya baka kuɗi ba Allah ya baka arziki ba dole ya baka irin abincin da kake tunanin kana so ka ci dan in ka ji ana magana ka baki da sauransu zai yi Allah subhanahu wataala ya sa arzikin cikin wani abu wanda yake zaka ci kadan ne amma Allah subhanahu wataala ya albarkace shi dan haka annabi Isa alaihi salam sai ya canza addu'an saboda muqaminsa yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wasu malamai suka ce 'idan li awwalina wa akhirina dinnan yana nufin a ranar lahadi shine domin ranan ma'ida din ta sauka shi yasa kuma ranan ta zama musu idi wato ranan da ake nuna godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala ake bayyana godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala duk wata rana da mu'minai suka ware domin nuna godiya ga ni'imar Allah ana kiran ranan idi amma a musulunci a istilahi magana mu na istilahi na jiya a istilahi ba wasu ranaku da ake kira idi sai guda biyu Eidul Fitri da Eidul Adha amma ba laifi bane ba laifi bane mutane su kira wata rana idi ba kira na istilahi ba ba su bashi hukunta hukuncen idi ba irin wanda ba a azumi a ranan ba a kaza a akwai kaza a'a a fita ai sallah da sauransu a'a kawai dai suna nufin ranan murna ah to wannan kuma ba wani abu bane ababul lugha ababul itlaq na harshe kamar dai yanda muka yi bayani a jiya wa ayatan min kuma ta zama aya ce daga wajenka ga waɗanda suka kafirce suka butunce warzuqna wa anta khairur raziqin ya Allah kuma ka azurta mu domin idan Allah ya baku abinci bai azurta ku ba sai ya zama ba ku gaji da wahala ba amma in Allah ya baku abinci ya azurta ku shikenan sai abincin ya zama arziki gare ku har abada sai ya zama za a yi ta ci ba zai kare ba har abada domin ma indakum yanfadu ma indallahi ba'd ko sai zama babu ranan da zaka rasa saboda arziki ne daga wajen Allah subhanahu wataala kai ne mafi alkhairin masu azurtawa
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zan saukar muku da ma'ida din amma fa duk wanda ya kafirce bayan wannan to zan azabtar da shi azaban da bazan azabtar da wani daga cikin halitta ba gaba daya wato azaban da babu irin shi saboda mun sani duk in aya ta sauka mutane suka kafirce to Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da azaban shi ga mutane wannan yana cikin dalilin da wasu malamai suka ce ba a saukar da ayan ba domin da an saukar da ma'ida din to ai da Allah subhanahu wataala ya azabtar da su in suka butunce bayan nan domin duk in Allah subhanahu wataala ya saukar da aya mutane suka kafirce suka butunce to abin da ke biyo bayan wannan shine damar azabtar da wannan al'umma da haka wasu suka tafi akan cewa kamar yadda ya ce su Mujahid da Hassan cewa ba a saukar din ba da aka faɗi wannan ayan inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni yu'adhibu 'adaban la yu'adhibu ahadan min al'alamin sai suka tsorata sai suka ce a to a bari ba sai an saukar ba wasu kuma suka ce a'a ba fa wani abu ne min as-sama'i din nan ba wani abu bane arziki ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a wato cikin su mannu wa salwa da makamantan waɗannan wato abubuwa ne Allah ya saukar da su daga sama amma bambanci wannan kawai zaka dauka a yanda yake kace da kuma mannan a cikin itatuwa kawai zaka kade su ka sha wallahu alam wato dai suna mamakin a ce ma'ida ce aka sauko da ita daga wani jito amma kamar yanda muka faɗi a jiya sauko da ma'ida daga sama a hannun mala'iku bai kai mamakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hannunsa cikin abinci abinci ya yawa ya ishi kowa da kowa mun san hadisin Jabir ibn Abdullah ko shi kan ba ma sanya hannu aka yi ba fadiya aka yi kawai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ciyar da kowa da kowa aka dinga baiwa mutane khubz da nama har sai da ya ishi kowa da kowa da yake wajen abin da bai fiye ishi mutane ƙasa da goma ba sai da ya ishi mutane sama da dubu sallallahu alaihi wa sallam mun san wato hadisai dai na yawaita abinci ko na sanya abinci yayi albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ga sunan dai a duk cikin su ya hawo da sunan ga hadisin Abu Huraira nan ko sananne wanda yazo sayyidina Umar yazo wucewa yayi masa tambaya a wata aya sayyidina Umar ya bashi ansa ya wuce bai fahimci cewa yana so ya ganshi ya gane yana jin yunwa bane ya bashi abinci sai na Abubakar ma ya zo wucewa ya kara masa tambaya a ayin Qur'ani ya bashi amsan da ya tambaya ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ganshi bai ma bari ya tambaya bai yace a ba hirrin yace na yace ta yace ta alamin yace zo tare da ni au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka je gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo abin da ake da shi duk dai mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Huraira
ba kowa cikin ka mabukata a cikin mabukata Abu Huraira ya kalli nono daga shi kadai zai iya kafa kai ya karar da shi ya aje kwano kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayen shi mabukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ya kira duk mutanen siffa gaba ɗayan su su zo da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa Abu Huraira to ya fara basu Abu Huraira yana basu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na makota ba dan nonon da aka kawo na makota ne wanda sai kawo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda suke sha na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya sha ya cika ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba wannan Abu Huraira yana ganin za su ƙara to amma sai ga nonon baya raguwa duk sai da aka kewaya da kwa da kwa hadisin Bukhari da Muslim fa nake karantawa hadisin Bukhari da Muslim nake karantawa sai da aka kewaya kowa da kowa ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa saurani da kai ya ce eh haka ne ya rasulullah saurani da kai tsara kai da ni ko kai sannan ni ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sha Abu Huraira ya sha radiyallahu anhu nuno yana nan yanda yake ce ka tsara ya daga kwano ya tsara nono yana nan yanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ƙara ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙara yace wallahi ba wajen sha ya rasulullah ba wajen shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kwanan sai ya shanye na makota din da suka kawo ainihin abin da ke cikin kwanan yanzu wannan daga kyautan Allah ne aka kawo to kuma da sun kai su dubu nawa ne da haka za su ta sha daga mina har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ai wannan ya fi mamaki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannu a cikin ruwa ruwa ya tabbugowa a cikin randa a cikin tulu kowa na diba yana cika kayansa kuma tulu yana nan yanda yake bai karu ba bai ragu ba ya fi mamaki ya je ya shiga cikin gonan jawa cikin dabinan Jabir ya ce masu bin shi bashi duk su kwashi abin da suke bin bashi dabino na nan yanda yake ya fi mamaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka lalle annabi Isa yayi wannan kamar yadda muka ce malamai sun yi sabani akan ya faru koko Allah subhanahu wataala bai saukar ba saboda tsoratarwa da yayi suka ji tsoro suka kwabu suka ce to shikenan kar a saukar saboda da an saukar din da an azabtar da su in an azabtar da su da an karar da su da ba su iso zuwa gare mu ba zamu hakura haka nan saboda mu raba abin da muke da shi insha Allah gobe zamu karasa abin da ya rage na sura din Allahu a'lam kuma waɗannan a kawo duka tambayoyin na yau dan ya zama gobe babu tambaya wannan ya ce mutum ne ya zauna yana fuskantar alƙibla yana karatun alƙur'ani ko yana zikiri ko yana addu'a sai ya sami tsawon lokaci ya ji kafafuwansa sun takura suna ciwo shin zai iya miƙe kafafuwansa zuwa alƙibla ya ci gaba da addu'o'i ba wanda ya hana shi miƙe kafafuwansa zuwa alƙibla babu illa kawai wasu ne a babin ladabi ba za su iya ba amma ba wai shari'a ce tace kar a miƙe ba amma dai ladabi ne da mutane da yawa wanda suke zaune a garin Madina idan aka ba su ɗaki mutane da yawa in sun je Madina in aka ba su ɗaki a hotel ko da kafafunsu a gadonsu yana kallon rauba to za su juya gadon ko kuma su ki kwanciya a gadon za su juya gadon kafafun ya zama ba yana fuskantan suna sun nuna wa rauda tafin kafa ba za su juya gadon nasu a ɗaki ko kuma su ki kwanciya a gadon sai ta kwana a ƙasa saboda babin ladabinsu a ganinsu ladabinsu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya miƙe kafafu ba za su iya maddin kafafunsu ittijahin barihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ladabi ne amma dai ba abu ne da ake so mutum ya zauna tare da zuciya amma kada ya mubalagan da zai fita daga cikin addini kuma kada ya takura kansa wanda suke yi suna yi ba tare da takura ba mutum ya nika gari ya yi fidda kai da shi ya bayar inda ya kai awon fidda kai din shi kenan ya kai sa'i din wannan ya ce shari'a ta hana mace ta kwana ta yini a wani gari ba tare da muharrami ba. Akramaka Allah. Ya meye hukuncin ƴan mata da ake tura su jami'a su zauna su yi karatu? To kila ana lura da ka'idan ar-rufqatul amina ne. Kaga ai wasu ma da wai suna daukar ar-rufqatul amina a babin muharrami ko a matsayin muharrami kaman ga mai zuwa hajji. Sai dai shi wannan da yake a babin lalura ne. A ake magana ar-rufqa amina ba a babin tafiyan da ba ta lalura ba. Wannan dai duka abubuwa ne da boko ya zo da su, da boko suka zo da shi. Allah ya taimake mu. Ba zan iya cewa kai tsaye ba haramun ne ko kaza ba, amma dai a yi kokari ya zama an kiyaye musu mutuncinsu, an kiyaye musu addininsu. Kuma a babin saddu zari'a, wannan dai magana ne da mun yi shi da yawa a baya. Shi yasa ma yanzu mu muke ta kokari mu samar da jami'a ta mata zallama. Wanda zai zama gwargwado mun ba da gudunmuwa, duk da mutane kowa yana da irin yanda yake kallon abin, amma mu almajirai da yake muna sanin gwargwado, muna sanin menene haƙƙin Allah akan bayinsa. To yawanci shi yasa muke kasa nasuwa, amma ba aikin mu bane. Inda wanda ya kamata su yi aikin sun dauka sun yi abin su, mu insha Allah za mu zo mu yi wa dalibai wa'azi, mu masu nasiha, amma wanda ya kamata su yi idan ba su yi ba, to ba za mu kuma iya sa ido ba. Dole mu tashi da ɗan ƙaramin ƙarfin mu, duk da bai ƙarfin muke da shi ba, mu yi abin da muke ganin zai yarda da janibin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani ya ce shin suna Mubina mace ko Mubinu namiji ya halatta? Ni dai ban ga wani illan shi ba, sai dai kawai da yake yana nufin bayyanawa, amma bayyanawa danganta da abin da ake nufin ana bayyanawa. Wani ya ce yana son a sa malam ya sa mana karatu ko da sau ɗaya bayan magriba ko bayan sallar la'asar. Ina da lokaci na karatu bayan magriba a wannan masallacin, amma tsawon lokaci ba mu yi ba saboda dalilai. Muna fatan Allah ya ba mu iko bayan Ramadan mu ci gaba. Tafiye-tafiye ne yake mun yawa. To sai ya zama karatun wannan satin ai, wannan satin ba ai ba, babu daɗi. Amma idan Allah ya ba mu iko muka ɗan sami istikrar gurgudu, insha Allah za a yi. Amma muna yi da rana, wannan kam gurgudu ana ɗan zama ana yi. Wannan yana magana akan yana son a yi mashi bayani akan wajibcin zakatul fitri. Lallai zakatul fitri wajibi ne ga duk wanda yake da abin da zai ci da iyalinsa, wajibi ne ya fitar da zakatul fitri ya a kansa da kuma duk wanda ya zama mashi wajibi ya ciyar da shi, kuma ya zama an bayar da ita tun daga irin su jibi haka, saboda wanda zaka ba ya zama ya tanada. Tana zama wajibi daga ganin wata da an ga wata na Shawwal har zuwa kafin a tafi masallaci. Da an tafi masallaci mutum bai bayar ba, to ya zama ya yi laifi. Wato zan ana so ka ba wanda zaka ba ne shi ma ya zama ya dafa ya ci kafin, koko ya shirya shi dai aƙalla yanda ya dawo masallaci zai amfani da shi. Wato ba duk wanda ya zama wajibi, duk wanda kake ciyarwa, duk wanda kake cira, duk wanda yake ƙarƙashinka zaka fitar masa. Wannan ya ce idan ya sallanta rawihi ya isa ya raya dare, koko sai ya raya daren gaba ɗaya? A'a, ai ba wanda ya ce in kai sallanta rawihi ka yi raya dare, Allah ya karɓa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya miƙe dare da raka'a biyu ba za a rubuta cikin gafalallu ba. Wannan ya ce yana tambaya akan mutumin da ya yi mafarki yana kaman biyan bukata haka da iyali ko wani abu, menene hukuncinsa? To ai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'atil aqlamu an thalath, ko a ciki ya ambaci mai bacci har sai ya farka. Saboda mai bacci ai ba ya da hukunci, ko har sai ya farka. Wani ya tambaya shin za a iya gina masallaci da coci a waje ɗaya, masallaci a ƙasa coci a sama, ko masallaci a sama coci a ƙasa? Bai halatta ba, bai halatta ba. Shi masallaci ba wai ɗakin masallacin ne kaɗai masallaci ba. Ƙasan shi har ko zuwa mita nawa ne? Duk sashin masallaci ne. Saman shi har zuwa mile ko nawa ne? Duk sashin masallaci ne. Ina fatan mun fahimta. Saboda masallaci yana da wannan kadasan. Sai dai kuma musalla wannan da ake yi kamar a cikin hotel a ware wani waje ai musalla wannan daban. Amma masallaci da za a gina shi a matsayin masallaci to bai halatta kuma a je. Yanzu akwai wanda suke nan suna ta kokarin waye su kusantar da addinai. Saboda haka sai a yi wajen ibada guda daya a musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk za su zo duk masu bin addinan Annabi Ibrahim. Afwan ba addinan Annabi Ibrahim masu addinan da suke jingina kansu da Annabi Ibrahim alaihi salam sai za su zo su yi ibada a wannan wajen tare wannan baya da asali gaskiya ko da yake ba laifi bane idan waɗanda suke ba musulmai ba sun zo su yi ibadan su a cikin masallaci da izinin shugaban al'umman musulmi ba laifi bane shugaban musulmi ya ba su dama ya ce ga waje nan ku koma gefe ku yi ibadan ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika ba Nasara Najran dama su yi ibadan su a cikin masallacin sa mafi daukakan masallacai ya rika ba su dama su yi ibadan su to wannan sultanul muslimin zai iya ba waɗanda ba musulmi ba dama su yi ibada amma ba ya zama waje ne wato gaya nan na ibada ne amma kowa zai shigo yayi ibadan shi a ciki musulmai su yi waɗanda ba musulmai ba su yi wannan bai yi ba ko kuma a ce a ƙasa na waɗannan sama na waɗannan sai dai a babin lalura shi kuma lalura ka san ana kaddara shi da gurgurdan abin da aka kaddara shi da shi wato na ce lalura a bi'an da musulman suna neman inda za su yi sallan ko yaya suka dan samu ya zama su an kara su ne aka ba su ba inda za su yi wani ya ce wasu hikimomi ko addu'o'i ya kamata mutum yana yi domin neman haddan alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin halal da barin saban Allah ko inji Imam Shafi'i shakartu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi saboda ka barin saban Allah da cin halal shi ne mafi girman abin da mutum zai yi domin gujewa saban Allah domin samun abin da yake nema na hadda sannan ina so in gaya mana wani sirri tare da hadda shi fa mafi yawan mutane fiye da 75 bisa 100 mutane suna da kwakwalwa mai kyau da za su iya haddace komai shi abin da yake hana hadda abin da yake hana hadda ka haddace rashin concentration ina fata mun fahimta duk abin da zaka ba concentration to zaka riƙe to bambancin mutane cikin me suke lokacin da suke karatun kwakwalwansu na ina abin da yasa zaka ga ana cewa babba bai iya hadda saboda babba yana karatu yana kokarin ya haddace kwakwalwar na can na lissafin cefane rigingimin ofis rigiman alaka kaza ba zai sami concentration da kwakwalwar akan abin ba amma matukan kwakwalwa yanda Allah ya yi ta matukan kwakwalwa za ta yi tarkizi na minti ɗaya akan abu za ta rike shi ina fatan mun fahimta haka Allah ya kwakwalwa kwakwalwar nan watan ayoyin Allah da ke cikinta abin mamakin da ke cikin kwakwalwa ni ba layi na bane ina dan jin tsoron in faɗi amma abin mamakin da ke ciki la ilaha illallah watan ya wuce duk tasawurin dan adam abin da ake nema kawai da ka iya farrage zuciyanka daga komai ya zama baka tunanin komai baka shagala da komai hankalinka ya nutsu akan abin da ke gabanka nan kana son ka rike to da ka kalle shi minti biyu za ka rike shi abin da zai hana ka riƙewa kadai kwakwalwar ta tafi wani waje ina fatan mun fahimta shi yasa malamai suke da tsarin ka dan yi concentration na mintuna sai ka dawo ka dan yi tunane-tunanen ga kuma ka dawo da duk abubuwan da za su ce maka shi yasa ake tafiya daji shi yasa ake zuwa kogon dutse shi yasa wato duk dai ake waɗannan abubuwan da za su hana kwakwalwa shuru wato abubuwa su riƙa ɗauke hankali matukan abubuwa ba za su dauke hankalin kwakwalwanka ba za ka iya tattara ta na minti uku a cikin abu daya to duk abin da ka sa idon ka akan shi kana kokarin rike shi kwakwalwanka na kan shi gaba daya himman kana tattara akan sa to za ka rike din haka Allah ya yi kwakwalwan dan adam Allah ya taimake mu muna tambaya hukuncin kabarbarin sallah lokacin sujada da ruku'u da sauransu sunna mana sunna ne sunnoni ne na sallah to wannan tambaya ce mai muhimmanci wallahi kwarai ya ce wani mutum ya kashe masa ƴan uwa kuma yanzu haka gwamnati tana shirin sakin wannan mutumin ina jin irin wanda ake me ake cewa a maida su cikin al'umma din nan ne bayan an ƙara tasfiyan su reintegration din nan yace yanzu in ya ganshi ya zai to wato wannan yana daga cikin kurakuran wannan program din na gwamnati maimakon a muhimmanta sulhu musalaha sulhu waɗanda aka yi wa abin a zo gwamnatin ta zo ta roƙe su ta lallashe su dan Allah ku yi haƙuri ku yafe wa mutanen nan sai aka shagala da masu laifin ana kokarin dai ai kokari ai deradicalizing din su daidai ne deradicalization daidai ne to amma ba abin ki bane amma waɗanda suka ji wa rauni fa suka kashe wa ƴan uwa suka kashe wa masoya suka kashe wa iyaye da ƴaƴa cikin su ake so a dawo da su su ba su da haƙƙi ne su ma a zo a lallashe su ya kamata lokacin da ake kokarin deradicalizing waɗannan a kuma yi duk abin da za a yi a lallashi waɗancan su ma sawa'un ta hanyar kyautatawa ne sawa'un ta hanyar roƙo ne ta kowace irin hanya ina yawan faɗi mu a nan Afirka aka sami model na sulhu wanda ba a taɓa samun shi ba a tarihin ɗan adam in dai ba a sulhul Hudaybiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ko mutane cikin kwanaki kaɗan suka kashe daga cikin ɗaya ƙabilar fiye da mutum miliyan ɗaya kusan kowa da kowa duk wanda aka samu an kashe illa ƙalilan amma duk da haka suka iya dawowa suka zauna suka ce a yafe wa juna a Rwanda aka kuma yafe wa juna suka ci gaba da rayuwa ga ƙasan ta zama yanzu sai dai mu riƙa kallanta muna lashe baki abu da yawa za ka faɗa a ce sun fi kowace ƙasa a Afirka ƙasan da ta fi kowace ƙasa tsafta ƙasan da ta fi kowace ƙasa rashin crime rashin ɓarna ƙasan da ta fi abubuwa da yawa to za mu iya mu ma idan har su ba ma addini sai dai Afrikancin to mu ga mu Africans ɗin ne dan ƴan Afirka suna da ni'ima mai yawa su mutanen da aka san su dama da sulhu shi yasa akwai wani zaka ji wani mawaki malam Akilu Aliyu yana cewa ka daura babbar inuwa yana sifanta ilimi ne amma abin da ake nufi itaciya ce wadda magabata ke zama a ƙarƙashin ta sai sulhu tsakanin masu husuma duk inda aka sami sabani za a zo a zauna ƙarƙashin ta za a yi sulhu tsakanin wanda suke husuma saboda haka muna da models da yawa da zamu yi aikatawa gaskiya ya kamata yanda hukuma take muhimmanta masu laifin nan ta deradicalizing din su ta reintegrating din su to kuma a muhimmanta waɗanda aka yi wa laifin su ma a lallashi zukatan su in ba haka ba da sauran rina aka ba da sauran rina aka ba ya wajaba a yi wannan kada kuma su dawo a fara intiqami wani wanda yake ganin shi bai yafe ba ya intiqami fitina ta ƙara tashi a zo a kama shi a ce shi kuma ya koma shi ma dan ta'adda a nemi mutanen nan a lallashe su mutane da yawa sun san wanda suke masu abubuwa wasu kuma suna nan suna ganin su ma an fito da su an sake su suna yawo suna tsoran su masu wani abu tsoran abin da zai faru da su su amma zuciyar su tana nan a cike da waɗannan wanda suke masu ba daidai ba saboda gaskiya ka sani kuma Allah subhanahu wataala yana son sallamawa da aminci da sulhu na zukata ne ba na tilas ba sallamawa da sulhu da aka yi shi na tilas da dama ta samu na barna za a yi barna saboda lallai ya kamata a yi sulhu wannan shine exactly abin da yake faruwa yanzu a banditry kuma ko da yake ba wai nace ɗaya daga cikin dalilan shi ba nace shi kadai bane dalilai da yawa na banditry amma dai daga cikin dalilai su waɗannan filanin suna ganin an cutar da su a baya an masu kaza an masu kaza an masu kaza saboda haka yanzu sun sami dama za su rama da yawa daga malamai ma na zauna da su malamai daga cikin filani suna kokarin su justifying abin da bandits suke yi cewa fa ramuwa ne an masu ne suke ramawa to kaga wani wace shari'a ta ce ka rama abu akan wanda ba shi ya maka laifi ba in ma har zaka rama a wace shari'a in ba shari'an dabanci da dabbanci ba a wace shari'a ce za wani daban zai maka abu karama akan wani daban saboda haka sulhu yana da muhimmanci kuma malamai da sarakuna matsalar da muke samu gwamnati ba ta muhimmanta jagororin al'umma sai idan za ta yi campaign ko tana da wata maslaha da ya shafe ta amma da za a muhimmanta tsarin ginin al'umma ko kuma an maida jagororin al'umma sune jagororin siyasa jagoran siyasa jagora ne amma akwai wani jagoran banda shi akwai sarakuna suna da matukan muhimmanci da wanda suke karkashin su a tsarin su daga tai din nan masu unguwanni menene in an nada nagartattu ba nada mashaya marasu tarbiya ba in an nada nagartattu suna da muhimmanci ranan muna magana da wani mutum a Morocco a watni gari ina zaton Rabat ne sai mun ga duk anguwan da muka shiga dan sandan da yake bada hannu sai ka samu shekara 40 ko 30 shine yake bada hannu a wannan wajen ba a canza shi ba shine shi kansa saboda haka kowace mota kowane gida kowane fuska ya sani da ya ga bakon fuska zai dauko takarda da biro ya rubuta karfe kaza daidai minti kaza ba kor mota ta wuce ko zai reporting da dan abin maganan sa mota ba kuwa ta wuce ta wajen nan saboda ya san kowa da kowa to shine amfanin tsarin mai anguwa da sauransu mai unguwa ya san kowa ya san dan gidan kowa ya san mai gidan ya san komai da komai na wannan unguwa kuma yana reporting ga na saman sa haka haka har zuwa sarki haka malamai su ma suna da muhimmanci saboda mutane suna kai komawa zuwa gare su tilqa'iyan da an ce malami ne shikenan al'umma tana son shi tana komawa da matsalolin ta zuwa gare shi tana neman mafitan damuwan ta daga wajensa a muhimmanta waɗannan a ba su muhimmancin da ya dace a daina kuma shigar da siyasa cikin nada su da cire su da daga su da sauke su idan aka yi wannan abubuwa za su gyaru amma matukan ba a yi wannan ba a irin zamantakewan da muke yi to ba mu ga ranan da ta'addanci zai kare ba amma inda da nagartaccen tsari na shugabanci da bibiya da sauransu abubuwa da yawa ba za su faru ba to amma matsaloli ne abubuwa ne sun zo sun kokkwance kaya duk sun kokkwance a hakan Allah ya gyara mana so akwai matsala gaskiya wannan maganar da bawan Allah ne yake gaskiya muhimmiyar magana ce kuma wanda gaskiya ya wajaba hukumomi duk da wannan su aikin sojoji shine wannan janibin na deradicalization ba aikin su bane su zo su shiga cikin jama'a talakawa su ce musu su yafe wannan aikin hukuma ne ta samar da kuma wasu ajiza din ta samar da wasu tsare-tsaren na sulhu din in an dawo da mutane a tabbatar an yi sulhu wanda aka yi wa laifi su ce sun yafe su rungume juna su kuka su yafe ya tabbatar ba zai kara ba shi wanda ya laifi shikenan wasulhu khair wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin ko shikenan amma matukan ba ai wannan ba yana ganin kila an dawo da shi an bashi sabuwar riga an bashi jari an bashi kaza shi yana nan cikin talauci shi da aka cinta to da sauraron rina aka ba Allah ya gyara mana zamu hakura haka nan duk da sauran tambayoyi amma zamu bar su sai gobe insha Allah ban so a ce gobe da tambayoyi ba amma dai haka Allah ya tsara sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين